بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه كان وتعنا جن ذي رمكوشات وكوشات ترق وتن ذو القعدة عنكو sha tara ne ko sha takwas ga watan Dhulqa'dah shekara ta 1435 hijriya wanda ya dace da 12 ga watan tara shekara ta 2014 miladiya muna kan darasi na 11 a cikin wannan littafi mai albarka na Ash-Shama'il Muhammadiyya na Imam Tirmidhi da muke gabatarwa a wannan musallaci mai albarka Uthman bin Affan kofar gadan kai a Kano a yau zamu tashi ne babi na 9 babu ma ja'a fi aishi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama babin da yake magana akan irin yanayin wato abincin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ci a rayuwarsa ko kuma rayuwar da yayi ta karancin abinci abinda za a ci din ma babu shi ba a mallake shi ba amma dai haka aka yi hakuri aka yi rayuwar kuma aka koma ga Allah Allah ya ba mu hakuri qala haddathana qutaybah bin sa'id qala haddathana hammad bin zaid an ayyub an muhammad bin sirin qala kunna 'inda abi hurairah radhiyallahu anhu wa alayhi thawbani ممشقان من كتان فتمخط في أحدهما فقال بخ بخ يتمخط أبو هريرة في الكتان لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة مغشيا علي فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقه يرى أن بي جنونا وما بي جنون وما هو إلا الجوع وانا حديث إمام البخاري ده إمام الترمذي ده سرم على مسكر ويتوشي ابن سيرين شيني كي بام الأباري أما تين سنة الماجرين أبو هريرة ما لما يسن چه ابن سيرين شيني محمد ابن سيرين الأنصاري بالولاء متمم مدينه ني اصلن سننس ابو بكر yana cikin manyan malaman addini tabi'i ne imamun ne fi dini kuma wadanda suka bada hidima da taimako wa addinin musulunci a zamanin su ana cewa muhammad ibn sirina da man ka san wane ne saboda sunansa kadai irin shaharar da yayi to almajirin abu huraina ne ya zamanto jagora har a garin Basra Basra ta Iraq kenan kuma an ce yana daga cikin ashraful kuttab ashraful kuttab marubuci ne yana daga cikin yoyi da Allah yake ba wa mutane baiwa ya azurta su da yawan rubutu da bincike a ilimi an haife shi a Basra kuma ya rasu a garin Basra duka a lokacin mana a ƙasa guda masalin fiqhu ne kuma mai riwaya ne na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama da yawa mutum ne da ya shahara da taka tsantsan mana irin mutane ne masu tsantseni sosai ibn sirin baya shiga cikin al'amura kuma ba komai yake tanawuli ba kuma babban malami ne a wajen fassarar mafarki ishtahara bi ta'birir ru'ya idan mutum ya mafarki a zamanin ibn sirin wurin sa ake zuwa sai ya fassara maka duk abin da kai ne mafarki Allah ya bashi ilimin fassarar mafarki kun san ilimi ne mai zaman kansa mu yanzu gaskiya kusan zaka iya cewa babu shi malaman wannan zamani a yanzu da yawa gaskiya babu masu ilimin fassarar mafarki amma a da a cikin sahabbai da tabi'ai da tabi'i tabi'ina da yawa da kai mafarki sai ka je ka zauna sai ka karanta musu sai su fassara ma sai to a bisa zanto zato mafi rinjaye ai mafarkin nan da kai yana nuna abu kaza ne zai same ka so sai kai kokari ka kiyaye ibnu sirin yana cikin wadanda suke fassara mafarki bayan wannan mahaifinsa shima maula ne ga Anas dan Malik mahaifin Ibn Sirin kaga shi almajirin Abu Huraira baban sa kuma maula ne a gurin Anas dan Malik tsakanin mutuwar sa da Imam Al-Hasan Al-Basri shekara a wannan kwana 100 ne an san Imam Al-Hasan Al-Basri ai babban tabi'i ne ina cin manya cikin tabi'ai jagorori to shekara kwana 100 bayan Hasan al-Basri ibn Sirin Allah ya masa rasu a shekara ta 110 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama to wannan ibn Sirin din kasancewa yayi cakudaddin ya da zama da shi Abu Huraira to shine yake ba mu labari irin abin da ya faru mai ban mamaki kwarai da gaske yace wata rana yazo ya tarar da Abu Huraira wa alaihi saubani mumashakani ya ganshi da tufafi wanda an rina su rini irin ruwan kasa rini ne ake yi da kasa wanda ake wato a zamanin cin abubuwan da ake amfani da shi wajen rini akwai wata kasa da ake samu idan aka saka tsumma a ciki aka yi wasu dabaru sai ta rinu ta canja kaya ta canja kalar kaya to ya ga Abu Huraira yana da wannan tufafi an musu rini mumashak an ce mumashak abinda aka yi masa rini kuma rinin yana da launi na ruwan kasa na kitani shine ake ta kitani sai Abu Huraira wannan sutura ta sa sai samu majina ta same shi sai samu bangaren rigar sai yana goge majinar da ita to kuma amma shi da kansa shi Abu Huraira shi da kansa sai yake cewa bakhin yatamakhatu Abu Huraira fil kitan kalmar wannan bakhin laraba suna amfani da ita wajen furta ta lokacin da mutum yayin wani abu wanda wani abu da yake farin ciki da shi ko wani abin da yake na yarda ko kuma wani abu mai girma kamar da Bahaushe yana cewa kai da sauransu ko kuma wata kalma da za a nuna wani yana wani abu a ce dakata to duk suna amfani da wannan kalmar bakhin لتعظيم الامر babban abu haka idan mutun yayi dan a girmama wannan abu to akan ce bakhin ko kuma akan ce bakh duk ana fada shi yasa za ka gani a wani littafin bakh wani kuma bakhin kamar mutun ne da kansa yayi abu kuma ya ce wa kansa kai ya dakatar da kansa akan wannan abu sai shi Abu Hurairah yake cewa laqad ra'aytuni wa inni la'akhiru fi ma bayna min bari rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa hujrati Aisha mamshiyan alayya yace yanzu ni Abu Hurairah ni ne har na samu dama da wadata har nake share majina da kaya da sutura bayan na tuno lokacin da nake zuwa na fadi a tsakanin mumbarin Annabi sallallahu alaihi wasallam da dakin Aisha in fadi sumamme shine magshiyan alayya fayaji'ul ja'i mai zuwa yazo ana samun a lokacin da yake bada labari din idan ya fadi in ya fadi ya kwanta sai wani yazo shi bai san meye ya jefar da Abu Huraira ba shine fayjul ja'i fayadau rijlahu ala unqi sai ya dauki kafarsa sai ya dora akan wuyana yana annabi jununan yana maganin cewa ni mahaukaci ne kawai an ganshi a zube kawai a jefe a tsakanin dakin annabi da nana da dakin nana Aisha da munbarin annabi sallallahu alaihi wasallama sai a dauka ai hauka ce da shi yace wa ma bi junun inji abu rayya yace wallahi ba ma haukaci bane ni wato saboda tsabar talaucin dake tattare da shi ko ba ka bane wani zai zo ya same shi a wannan yanayi sai ya dauki kafarsa ma ya jibga masa kawai saboda bai sai ce a a ba kaga wannan ai abun ya kai matuka yace ba hauka bace da ni yace wa ma bi illa alju wa ma huwa illa alju yace wallahi ba abin da yake tattare da ni a wannan lokacin sai mugun yunwa ma'ana yanzu mun fahimci me yake jefar da shi din yunwa yunwa ce take bugar da shi yunwa babu abin da za a ci to ba a samu abin da za a ci ba ma a samu suturar da za a sa idan kaga ana saka riga ya ci an goshi ne yi ba ci abinci aka goshi ba za a dauki riga a saka to yana yi wa kansa bana ne yace sun fa yi rayuwa a lokacin annabi da abinci ma da za su ci ma wallahi babu shi to anan gurin abin da nake so yan uwa su fahimta shine kamar haka hadisin yana nuna mana cewa ashe sahabbai sun dan samu warwarewa al'amura sun dan gyaru bayan barin annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda shi wannan Abu Hurairah da yake wannan labari ai ya zama gwamna ma a Madina ya taba yin gwamna a garin Madina kafin mutum ya zama gwamna ai ba dama yawa to ya zamanto dukiyar Madinan ma gabaki daya shi yake sarrafa ta yake raba mutane to wannan wadatacce ta safa wai har ake sa asyabul masbugha kayan da ake musuli ne din wannan almumashaqqa din da aka ce wai kaya masu rini ai a lokacin in ba mawadaci ba ai ba wanda ya isa sa kaya ma wanda ake rina su to shine ibnu sirin yake cewa naga Abu Hurairah da wannan bayan wannan hatta kai ga dan wadatar ma idan yazo yana so ya tsaftace jikinsa ko ya share gumi ko share majina sai ya dauki bangaren tufar sai ya goge kawai saboda akwai su a wadace kenan inda babu ai kaga ba za a yi haka ba sannan da kansa kuma sai wa kansa fada yake ganin kai a yanzu saboda an samu wadata ake wannan ni fa na tuna fa lokacin da muka yi rayuwa a zamanin annabi lokacin wato diqul aishi kuncin rayuwa an shiga wani hali malam mara dadi yunwa talauci talauci rashin abinci yace shi din fa da yake fadin wannan har ma mutum wani yakan zo ya tarar da shi a jefe a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki wani abu na jikin sa ko kafa ya jibga masa saboda bala'in yunwa shine aka samu riwaya fa Abu Hurairah nan yana daukan dutse mai nauyi malam ya dora a cikin sa saboda bala'in yunwa ya dora dutse a cikin sa ya kwanta wai dan cikin ya ji dan nauyi kasan akwai wani abu da ake yi malam idan mutun yunwa ta ishe shi idan ya samu wani abu ya daure cikin sa to yana samun saukin yunwa ka dan jarraba ka gani Allah kuwa idan ka wata hikima ce ake idan yunwa ta ishi mutun ka samu wani abu ka daure iya cikin nan gurin kamar ko zani ko wani roba haka ka tamke cikin karki to idan yan hanjin suka hadu cikin ya matsi to cikin zai je kaman an dan zuba wani abu ne sai ya dan saurara maka da kugi dai Allah raba mu da talauci yace to an yi wannan yanayi na shiddatul faqari talauci na fitar hankali wanda kuma suka ce malamai suka ce idan ka hada rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ga baki daya abin da ya furin jaye a cikin rayuwar manzo Allah shiddadul baqar ne wadatar ka dan ne tsananin talauci shine furin jaye a rayuwar annabi sallallahu alaihi wa sallam la yamliku ta'am abincin da za a ci ma babu shi sa ai da akwai abincin ma Abu Hurairah ya zo ya zuba anan me ma ya kawo Abu Hurairah ya zo ya zube anan gurin din me ya kawo shi wannan yunwa da neman abincin ai dan in ya fada nan gurin wai ko yan dan kawo wani abu a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ko wani sahabi zai zo ya tarar da shi a cikin yadda yake dauke shi tabi shi din dai Abu Hurairah nan shine yake ruwaito mana yace wani lokacin yunwa idan ta kama ni sai in jira idan sayyidina Umar yazo an yi sallar isha'i kowa zai tafi gida dan yana cikin ahli suffa ne ayi shi Abu Hurairah bai da gida ko baka ji ba bai da gida bai da dan uwa bai da komai bai mallaki komai ba gidansa masallacin annabi anan yake kwana akan yake komai ba mu irin mu yanzu da mu kula masallacin mu muke ba kowa ya tafi yasa bariki kira kowa ya kama gaban sa to masallacin annabi ku anan suke kwana saboda su masallacin ai yadda gaba ɗaya rayuwar su a cikin masallacin take ai to wannan ahlus suffa din la ahla wala mala wala maskana wala ma'awa wala 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 duk ta tabbata akan su to Abu Hurairah yana daga cikin ahlus suffa din sune wanda idan azo ana yin sallah ana cikin sallah kafin a gama sai ka ji suna ta faduwa saboda yunwa to shine yake cewa Umar yazo an yi sallar isha'i sai bi Umar in ce da Allah ina da yar fatawa haka sai Umar ya ce bismillah sai ya rike hannunsa suna tafiya yace ba wai wata fatawa ce ta dame ni ba yau ga annabi ina zo gurin wani Umar ina fatawa yace bin sa nake yi dan ina ta fatawa har mu je gida in mun je gida yace dabiyar Umar in mun je gida sai yace daya ka ci abinci haka yake ba irin ni da kai bane mun hadu Allah Allah nake yi ka samu kai gaba in shiga gida a kawo mun gyare shi ne kadai kullum ba haka bane ba su sai su ba sa ci abinci su kadai sai sun gayyato wani zamu zo mu karanta da ku anan anjima in Allah ya sa muna da lokaci wani abun mamaki ta Allah ya fi mana aka ce ba a taba ruwaito wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci abinci shi kadai ba shi kadai dai ya ware ya ci abinci shi kadai ko dai ya ci da matan shi ko kuma ya ci da mutane majority tare da jama'a sai yake ci da sahabbai kuma haduwa ce ana ci yana ci shi ma annabi to ya kaga mu yanzu kwanan mai gida daban ware da gaske gida za a dirka musu a bar kowa da kowa yazo yabi kai kuma naka daban ne a gidan fa ku fahince ni ba wai matsalar rashin lafiya ba ana iya samun mai gida bai da lafiya baya iya cin komai na gida shi nasa daban ne to wannan different case ne a'a akwai wanda saboda shi yana da wadata ka duba fa wadatar da yake da ita ba zai iya zuciyar ba za ta iya bashi dama ya sa a dafa abincin duk gida da ƴaƴansa da matansa da kannansa da almajiran gidansa da kowa ya ci ba a'a sai a yi wa kowa garau-garau a musu shinkafa da wake shinkafa da miya komi dai amma shi sai a yi masa special girki da kajinsa lafiyayyu shi baya cin abinci ba nama amma ƴaƴansa za su iya ɗiban satuttuka ba su ci nama ba wallahi a ɗakinsa akwai priest ɗinsa komai akwai lemuka kala-kala madara kala-kala ruwa kala-kala wannan nashi ne abincin nasa daban ne na yayansa kuma daban ne yanzu dan Allah ya ɗan uwana wannan jin daɗi ne wallahi tallahi ba jin daɗi bane matukar kana da wadata yalwata wa gidanka idan ka zazza a ci sai wata a wadace kowa ya ci in ya so tunda ba za a iya cinta kullum ba a yi rinƙa yin ana fashi bayan sati biyu uku wata ran a siyo su ma su dan ji cewa ana abin nan amma a zo a fige kaji a gyara yaran gida suna gani suna murna ga baba an sayo kaza su zo su nemi kazan nan su rasa to wani yaro ya ce wa babansa wallahi baba duk kai ka cinye kajin gidan nan wallahi uban sai ga wa yaro ne dan karami to yana ganin kajin ba ba shi ba wallahi ina gaya mana wannan dabi'a ne na bawashi kuma ku la Allah wani zai yi mamaki saboda muna alaka da mata da ake karantarwa na aure in suna gaya maka wani abu wallahi sai ka tsaya kai tagumi sai ka tsaya kai tagumi akwai wanda a gidansa kowa shayi yake sha da bakin ruwa amma shi a dakinsa Lipton ɗinsa kala-kala ne ɗaya kenan sannan kuma madararsa daban-daban ce bombita komai akwai shi nasa kakkauran shayi za a mai kitabar ake masa wancan kuma sada ta wata yarinya ita ma an ɗan zuba mata ta ga an yi wa babanta mai kauri ita kuma aka bata ruwan wannan aka ce gashi tace wallahi mama ni ban sha sada ba sada empty shayi kenan du muna yi wai hakuri gwanda mu gyara wani yazo mai dan kokari ne yace da yato ga gwangwanin madara na kawo yake ga matarsa yace in an zo kowa chokali daddaya ni kuma kofi na chokali hudu saboda shi mai gida ne to kaje wannan ya dan yi kokari mai ke ma chokali daya yaran ma chokali daya ni kuma chokali hudu ko uku wadannan mutane bayan Allah sabba annabi sallallahu alaihi wasallam ana ga mana irin yadda suka yi rayuwa wallahi malam abun zai ba mu zai baka tsoro kuma zai baka sha'awa dan a nuna maka duniyar nan ba komai bace ba yanzu ai gashi ai a wannan duniyar suka rayu yanzu ai ba sa nan sun tafi wani wuri da muna nan mu ma muna hanya za mu isa wurin to mu ma me yasa ba za mu yi wani abin da in mun mutu za mu bar tarihi na kwarai ba fi sabilillahi kazo kana rikici da matanka an soya maka nama an ajiye maka kazo kaga ya ragu wallahi tallahi bazan sake yadda ba ya za a zo ana cinye mu ko kazo kana rikici da yaranka ka dan sai wani abu sun shiga sun dan dauke sun dan taba saboda baka basu baka basu to jama'a wannan yana nuna mana cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya hada masa wani matsayi na hakuri da kuma talauci yayi hakuri yayi talauci sallallahu alaihi wa sallama kuma hadisin yana nuna mana annabi yana himmatuwa da ainihin wato wadannan ahlus suffa din tunda ya ajiye su a masallacin sa duk abin da aka raro ko aka kawo nan ake zo a basu bayan wannan yana nuna mana cewa duniya gidan hakuri ne duniya gidan hakuri ne sannan kuma jama'a mu rinka tuna ni'imomi da ubangiji ya mana mu rinka yi wa Allah godiya a irin wannan yanayi dukkan mu yanzu ana bada labari ai yanzu kun ji a karatu ana faɗa ai Abubakar yana cikin masu kuɗi ko masu hali to wallahi kuɗin da ake bada labari Abubakar din yana da shi galibin mu nan dunan mun fi shi kuɗi bari dai in fara ta kaina almajiri Allah nake ga muku inda za a lissafa muku kuɗin da ake faɗa din a dadin gabaki daya kai dinnan karamin albashin ka yanin nan ka dukiyar sayyidina Abubakar inda ake faɗa gaba daya ai ba wani kuɗi ne na ka zo ka gani ba kawai dai ana bada labari ne saboda a lokacin ai babu ma kuɗin babu kuɗin amma a hakan suka gina musulunci kuma Allah isa albarka kuma da mun kun san value din kuɗi yana shekaru suna da tafiya ne in ba sa'a ba ana yana zaman to valueless bai da wani daraja a shekaru watakila 20 da suka wuce a 30 da suka wuce sai ga mutum yana daukan albashin sa bai wuce naira 350 ba ko ya mai yawa wallahi shekara 20 da suka wuce wannan uwa yake ga mu yace ya fara aikin gwamnati albashin da yake dauka yana yace yana gurin kudi ne ma 300 ne da 50 350 yace 350 din nan yace wallahi har sebi ne yake har ajiya wani ba abokan suna ganin ai yayi kudi ai yace duk gaba dai abin da yake kashewa a watar alisafin da yayi baya wuce 180 wannan fa yana fanta ma yana jin dadi anan masallacin na san akwai wanda wallahi ya sai motar hawa bata wuce 5000 ba 5000 ko 10000 ko 10000 an yi wannan zamanin to ya yanzu in zaka sai mota kudin mota sai ka cika jaka da leda ba saboda kudin ba su da balu ba su da matsayi ba su da daraja abubuwa suna lalacewa an yi wani zamani da a kasar Ghana kafin a yi juye halin nan a kakkashe waɗanda suka yi wannan barna suka lalata kasar kaza in zaka je kasuwa ka saya wallahi sai ka cika leda ba da kudin kaza leda kaza dai fa sai ka cika leda dam da kudinta to ko mu din ma yanzu ai haka ne in ka duba kudaden namu in kudin Najeriya ne in zo a canja sai an tara su dam sai a baka yan daloli ba su wuce kaza ba ka kai kudi cikin jaka sai a baka dala yar kadan to Allah ya mana afwa qala haddathana qutaiba qala haddathana ja'far bin sulaiman ad-dabbi عن مالك بن دينار قال ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا لعم إلا على ضفف. قال مالك سألت رجلا من أهل البادية ما الضفف؟ قال أن يتناول مع الناس. وأن حديث ديغبات حديث ني إنغنتشي صحيحكو شماكم وأن إسناد سإنغنتشي ني. مالك بن دينار متم بصر أبو يحيى شير ويتو وأن ainihin wato hadisi din yana cikin marwayta hadisi kuma shi ma mutun ne mai taka tsantsan da wari an ruwaito cikin dabi'ar shi wannan Malik bin Dinar mutun ne wanda yake baya cin abu sai abinda hannunsa ya aikata masa mana mutun ne mai sana'ar hannu yana da sha'awar sana'ar hannu Malik bin Dinar ku karanta tarihin sa cikin malaman hadisi ku ji aiki yake tsayawa yayin hannu ba mu yanzu da muke kyamar sana'ar mutum baya santa aikin ma kunyawa yake ji yana yi wai da sauransu amma baya kunya yaje ya ce alhaji Allah ya ce maka mun da 3000 na ina cikin wani yanayi roko shine ake tayi wannan ba a jin kunyar roko amma ana jin kunyar neman kudi ya rasu a garin Basra shekara ta 127 ko 131 to shine yake bada labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma shabi'a min khubzin qat wa la laham tunda annabi yake a duniya ka Allah ya mana afwa astaghfirullah tunda manzon Allah yake a duniya bai taba koshi da gurasa ba wai yasa gurasa ba khubz shine gurasa yasa gurasa a gaba ya ci wai ya koshi bai taba yi ba sai dai a ci a hakura ai maleji sannan manzon Allah tunda yake a rayuwarsa bai taba sa nama a gaba ya ce koshi ba ko alayyani ba irin ni da kai ba da zamu ci sai mun je asibiti ma saboda masifa maita a ci a ci a ci ai ta gudawa ana gudawar kuma ana ci eh to wallahi annabi bai taba yi ba jama'a yana da kyau mu dan san wannan dan mu gane ni'imar da Allah ya mana dan abin da yasa ba za ka fahimci kana cikin ni'ima ba sai in an baka labarin wahalar da wani yake ciki to wannan dai annabi namu Muhammad sallallahu alaihi wasallama da ake bada labari magana a ci a koshi insha Allah bai taba yi ba ya ci dai gurasa ya koshi ko ya ci nama ya koshi sai dai ya ci ya bari haka ba wai dan ya koshi ba bai yaddarwa kansa yi wannan ba shine yace gashi nan Malik ibn Dinar yake faɗa ma shabi'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min khubzin qat wa la lahm illa ala dhafaf sai dai a dhafaf shine mai riwaya yake faɗa sa'altu rajulan min ahli al-badiya shi Malik ibn Dinar yace wannan kalmar dhafaf din ni ban gane ta ba sai na tambayi wani mutum cikin mutanen ƙauye dan a lokacin sune suke da vocabulary mai karfi na larabci me ad-dhafaf ad-dhafaf an yatanawala ma'an nas sai dai in yaci tare da mutane in yaci tare da mutane kenan in zai hadu da mutane yaci din in abincin da yawa to yana koshi kuma abincin da ake tare da mutane yafi albarka bayan da za a yi annabi ya zauna shi kadai ya sa abinci sai ya ci ya koshi nak a'a sai dai in ya tattara mutane ana ci to ya san dan uwansa ya ci wannan 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 ya ci amma shi kadai ya rufe kofa a gidansa ya ci a'a ba irin ni da kai bane in za mu ci abincin mai dan dama dama sai mun sa an turo abin din mu a tiraka mu sa a tura kofa dan kada yara su zo su gitta kar su ga me ake ci kar su ce su ma suna so to jama'a ad-dhafaf a larabci sai a rike kalmar saboda gaba ad-dhafaf cin abinci tare da mutane shiyayya din nan da muke bada labari wata dabi'a ce mai kyau wanda Bahaushe yake da ita amma yanzu yanayin zamani da ainihin wato birnanci ya sa an daina yin ta yara kanana da zaga suna yin ciyayya tsakanin su wannan ya kawo abincin gidansu wannan ya kawo sai a hadu a kofar gidan wasu sai a ci abinci yana ƙara kauna da zumunci da son juna in ɗaya ya mutu cikin wanda ake ciyayyan nan da shi to za su ji zafi saboda a ci Allah sarki tare muke cin abinci da shi yau wani baya nan to haka manya ma mas samari matasa su ma za ga aurare suna yi ana haduwa a anguwa ne tunda lokacin cin abincin kusan daya ne da wancan shiga ya boye shiga ya boye shiga ya boye to kowa sai ya fito da nashi sai a haduwa zauna a ci wannan dabi'a ce mai kyau annabi yana yin ciyayya ya jama'a shine abdafaf ko manya dattawa shi ma sai ga mutun ya dawo daga kasuwa ko ya dawo daga wurin sana'a baya cin abinci shi kade sai ga makocinsa da wannan mutum biyu mutum uku mutum hudu sai a zauna a hadu ana cin abinci mallan akwai kauna a cikin wannan ba kadan ba a lokacin da ake ciyayyan nan in wani bai da lafiya to zaga waɗannan kadai abokanan ciyayyansa su za su dauki nauyin da responsibility din iyalan gidan shi idan wani yayi tafiya larurar rashi ta sa ya tafi ya bar iyalansa wannan abokanan cin abincin nasa su za su kula da gidan shi to amma yanzu al'amura sun canja sun canja ko a hotel ne ma an kaje da mun abinci kai da naka kowa da nashi a gidanka ma da mun matar ka ma ba ku iya haduwa ku ci abinci da ita saboda naka daban nata daban ne ai yaranka ma yanzu masifar da take damu mu masifa wannan masifa wallahi ni dai ban sani wa tana damu na kaga yara wai yaro wai wai shi yana ko dan saboda yana ganin shi ya girma ko shi yana ganin abuna wai baya sha'awar ya ci abinci da ƴan uwansa yara kanana kaga iyaye mata sai in akwai yara 6 7 8 sai ga kowa da kwanin sa wannan nawani ne wannan nawani ne wannan nawani ne wallahi kamata mu yaki wannan abun ba dabi'a ce mai kyau wallahi a siyo robobi masu kyau akwai robobi a kofar wan bai masu kyau manya manya Allah kuwa idan an yi tuwo a zuba musu mara a dora wata akan wata a dora wata akan wata a samu wata robar sa yara 5-6 ne a ce su hadu su yi da'ira su ci in ba ku ci ba ku ci a kara muku wannan shine zai tabbatar musu da ƴan uwantaka a tsakanin su koda bayan iyayensu sun mutu amma galibin ba haka muke ba a gidajen mu yanda muka koya wa yaran yanda muka koya wa yaran yanda muka koya da kasan shan shayi dai da mun ba a haduwa kowa da kofin sa to haka aka mai da yanzu cin abinci dan karamin yaro bai hada dan uwansa ya ci ba ballantana manya su hada kowa da kwanansa ai ta azabtar da mata tarin kwanuka da wanke-wanke to shi ma wannan ba dabi'a ce mai kyau ba dan ku tana raba kan yara tana raba kan yara kuma idan kun hada yaran nan suna cin abinci anan za gane wani ya iya cin abinci wani bai iya cin abinci wani hadaman mene ko wani ba annan ba sauransu mu kula da wannan ya ku iyaye na dan amfani ainihin wato na karatu shine idan an ji ayi aiki da shi duk wanda yake da da biyu uku hudu ayi kokari a sanya wa mata ka'ida a rinka hada su a cin abinci idan manya ne in lokacin cin abincin su yayi suna haduwa to ayi kokari a hada su ci abinci a wuri guda zai Allahumma illa idan sun girmama wannan ya tafi harkar sa wannan ya tafi harkar sa wani ba zai dawo ba sai lokaci kaza to shi ma din yana da kyau a samu katon food plus a hada musu abincin su gaba daya miya daban abincin daban duk wanda yazo ga plate nan ya diba in suna nan tare su hadu ci wannan jama'a akwai albarka a ciki ina maimaita mana wannan akwai albarka mu daina barin wato ta'alim karantarwar mu dabi'un mu masu kyau su zo su kubuce mana yahudanci yazo ya shiga cikin gidajen mu ya raba mu da dabi'u na kwarai fa ba daidai bane kuma yaranka a gidanka yanda ka gina shi billahi lazima haka zai tashi yanzu za ga wasu dabi'ar mutane wani za ga babban mutane shi ba yanda za a iya ci abinci da wani saboda bai tashi haka ba bai gino haka ba kuma yanzu wannan ba za mu iya yi ba za mu iya yi a gyara Allah ya ba mu ikon gyarawa zan Allah sallallahu alaihi wasallama mutum ne wanda yake yana cin abinci a tare da mutane kuma yana yin wannan ne dan ya samu kyakkyawar al-mukhalatatu ma'an nas kyakkyawar cakudaddeniya da mutane yana ci tare da iyalansa duka gidan shi ya zo a riwaya annabi yana zama da shi da matansa a ci abinci to bar ma an gaya muku wani abu guda da kafin Allah ya saukar da hukuncin hijabi ba wai annabi tare ma da mutane ba idan an zo za a ci abinci sahabbai daga waje suke shigowa gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zuba abincin da shi manzon Allah din da kuma matansa da kuma su sahabban ake haduwa a ci abinci da kabla nuzuli ayatul hijab kafin a saukar da ayoyin hijabi na'am yanzu zaka abun bambara kai haka eh saboda mu mun tashi a zamanin da yake akwai hijabin ai shari'a ne tace ai hijabi mu koye mata yanzu wannan koye mata da ake tayi a sa su a gida suna rufe ai musulunci ne ai tasirin musulunci ne ya jawo a duniyar gabaki daya kake ganin mata a gida suke ba a waje suke ba suna harkokin su a gida an shigo unguwa sai ga kamar ba mata amma duk suna ciki ai musulunci ne wannan to da in za a ci abinci yazo a riwaya da sahabbai din da Annabi sallallahu alaihi wasallam da matansa gaba daya haduwa ake ci abinci sai daga baya ne da aka saukar da hijabi ba sa shiga su ci abincin abinan sauransu kuma akwai aya ma ai Allah ya ce fa idza ta'imtum fantashiru wala musta'anisina li hadisi inna dhalika kana yu'dhi an-nabi wa yastahyi minkum inna dhalika ko inna dhalikum ne inna dhalika ne ko yu'dhi an-nabi fa yastahyi minkum wallahu la yastahyi min al-haqq abinci suke zuwa suke shiga gidan Annabi suna ci a jam'i da yawan su har yanzu ina fada ina da maimaitawa akwai wata dabi'a tana da kyau na'am talauci ya mana tasiri talauci biyu da talaucin zuciya da kuma na aljihu din wannan na aljihu shine wannan zaka yi wa mutum zargi ba zaka zarge shi akai ba tunda bai da shi amma na zuciya shine abinda zaka yi blaming mutum da shi akan samu wani yanayi da wasu mutane suna da tsari duk ƙarshen sati kamar ranar juma'a bayan sallar juma'a sai mutum ya shirye cin abinci a gidan shi alƙawari ne matan gidansa sun sani duk mai girki ranar juma'a abinci ake mai yawa bayan azan saboda mai gida zai gayyato abokanansa da makota ana cin abinci in dai an yi sallar juma'a to a gidansa ana zo a shimfida babbar taburma a ta fito da abinci ana ci ranar juma'a to wannan shi ma abu ne mai kyau dan uwana ina so kai tunani ka ji kamar kai ne kake wannan idan ka mutu wannan kawai dabi'ar da ka dauka na ciyar da mutane duk sati a sati sau daya cikin abin da Allah ya hore maka kana jin bai isa ya maka ya sama maka rahama a wajen ubangiji ba idan wata Allah ya bata gidan aljanna ko na Allah ba shi gidan aljanna ya ciyar da kare ko ya ciyar da kadan gare to ya kai kuma mutum kake ciyarwa to yanzu zaka iya cewa abin ya tsallake ya zama masu kokari sai shekara shekara a sallah ko karamar sallah ko babbar sallah amma inda hali ko ba sai ka dauko mutane da yafi karfin ko mutum biyu ko mutum uku ne an sallar juma'a wanda Allah zo mu je gida mu ci abinci wallahi yana da kyau ko a kasuwa ne kake ko a office ne ka sa a dafa abinci da yawa a kawo maka to akwai wanda zai sa kai abincin ma akai masa ma a kasuwa ko a office sa yaran sa ma na office sa yaran sa na kasuwa ma wallahi ba zai rage musu abincin ba tas zai gyare shi dan man zai ce a sa mun kadan kadan za a sa kada sa da yawa ana zuba mai ya cinye shi kadai hadhihi yani al akhlaq at tayyiba dabi'u da halaye na kware yana da kyau mu san su da Allah jama'a dan mu yi kokari mu kiyaye dan mu samu rahmar ubangiji tabaraka wa ta'ala hadisin yana nuna mana annabi sallallahu alaihi wasallam matsala da man ta koshi ai bai samai ta ba a rayuwarsa dan an ce yana ma raba cikin sa kashi uku ne kashi ɗaya na abinci kashi ɗaya na abin sha ɗaya kuma ya zauna haka dan ya samu numfashi wani daga cikin sahabbai ya kawo manzon Allah kuka a zamanin Annabi cewa ya manzon Allah gaskiya fa ba mu samu mu koshi sahabi ne yazo yace ya manzon Allah muna da matsala ta yunwa da rashin koshi ba ku koshi ce eh yace to bari mu ba ku wata dabara da za ta taimaka muku rinku koshi yace kulumu shami'in in za ku ci abinci duk wanda yake so ya koshi to ya rinka cin abinci tare da mutane wala ta'kulu mutafarriqin ku daina ci a rarrabe kaga wata hikima abincin da zaka zauna a gida la Allah ka ci ka ji bai ishe ka ba in ka fito da shi waje kuka haɗu da mutane to Allah yana zuba albarka ne a cikin sa albarka Allah ke sa a ciki yasa ai yazo a cikin hadisi sahihi yace ta'amul isnain kafi thalatha abincin mutum biyu zai ishi mutum uku a ka'ida ce abincin mutum daya to zai ishi mutum biyu sai dai talaucin zuci da musifaffiyar ruwa ta sa ka gabe zai ishe ka ba kuma ka darraba na kai kai dai ne ka kawo shi kwadu ku biyu ku ci insha Allah ta'ala kana gama ka goge baki kan sha ruwa sai ka ji you are satisfied alhamdulillah na mutum hudu zai ishi mutum biyar to in jam'i ne kuma ma fama fok wannan ya kawo wannan ya kawo wallahi sai gama kun ci hakkun bashi wannan jama'a ba sai nayi dogon sharhi da bayani ba yau da gobe ta tabbatar mana da wannan kulumu jami'in ku rinka ciyayya ku rinka cin abinci kuna hade akwai dabarar da ake yi ko yayanka ne ka daure ka rinka cin abinci tare da su ko yayanka ne in dai Allah ya kaddara zaka ci abinci kana gida suna gida za a zuba mu abinci da rana ka ce a samu faranti mai fadi a zuba mu ka ce kowa ya zo mu ci akwai albarka wani lokacin mutum yana da wani yanayin da ma in kai kai ɗaya ne kamar yanzu yadda yake abubuwa da yake faruwa ina zuba mu abincin ma wataƙila baka iya ci da yawa ba amma in kana tare da wani kana ci ko kuna tare da yaran nan kana ci to wannan yana ƙara ma sha'awar abincin kaga suna ci kana ci akwai albarka a ciki mujarraba in ni da ƴaƴana muna ci to kana ganin ai in bayan na mutu su ma za su rinka ci da kansu ko da ƴan uwansu to ba a yi ba a so a yi ni ban san me yasa kuma ba a so a yi din ba yanayi na rayuwa ya canja mutane halinsu da tarbiyyarsu kenan yana daga cikin hanyoyi da ake samu na yaduwar arziki na abinci da yalwata tunda muna magana ne akan yanayin abincin da annabi yake ci da albarkar sa shine a rinka ci a tare kuma yana karawa juna kaunar juna din kuma mun fahimta cewa al-aklu ma'an nasi barakatun wa khair albarka ne da kuma alheri sannan kuma yana nuna mana karamci da kyauta babu ma jaa fi khuffi rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wannan babu kuma yana magana akan khuffi takalmin annabi khuffin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haddathana Hannad ibn Sari qala haddathana Waqi'un an Dalhami ibn Salih an Hujair ibn Abdullah an ibn Buraidah an abihi أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسى عليهما وأن حديث أبو داود الإمام الترمذي سكرويتو وما الإمام الترمذي حديثيني واتو حسن لدى وسمع لمن سنضعف إسناد سا أما الترمذي حديثيني ميكو دقى ابن بريدة دقى بابنسا يكي تشيوى lallai najashi wannan babban sarki najashi din shine malikul habasha shine ake ce da shi ashama yayi wa manzon Allah kyauta kirista ne shi amma yana son annabi amma daga bayan ce ya yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ma da irinsa annabi yayi mai sallah malikul habasha ya wata rana ya aiko wa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama takalma to wannan dabi'ar sa ba ma takalma ba daga cikin matan annabi ma sallallahu alaihi wasallam akwai shi wacce ma shi ya bada ma sadakinta kuma yana kiristan yana babban sarki yana kiristan shi ma da sadaki annabi ya aure wannan mata saboda yana sha'awar musulunci tayyib ya aiko da annabi sallallahu alaihi wasallama khuffaini aswadaini sadajaini wasu khuffi guda biyu khufi takalmi ne na fata da ake sawa iya idan sau iya wurin alwala yake rufe shi wannan khufi din na manta da nazo mana shi mun gani ana sawa galiban musamman dai su can larabawa suna amfani da shi mu ne nan ba fi amfani da shi sosai ba sadajaini kalmar sadij a larabci abinda ba yi da gashi ana ce da shi sadij ko kuma abinda ba yi da zane ana ce da shi sazij a larabci annabi ya aiko manzo Allah baƙaƙi wanda ba su da zane kuma ba su da gashi masu kyau falabisa huma annabi ya sanya su fa matawaddawa masa alaihima kuma yayin shafa akan su to wannan hadisin yana nuna mana halaccin yin shafa akan khuffi kenan dai kenan abu na biyu kuma yana nuna mana tawadu'un annabi sallallahu alaihi wasallam duk matsayin annabi daraja manzo Allah yana karbar kyauta cikin mabiya ana iya mai kyauta ya karba sadaka ce baya ci amma kana iya kawo kyautar takalmi ka ba annabi kyauta kana iya kawo kyautar riga ka ba shi kana iya kawo kyautar abinci ka ba shi kuma zai karba baya bai san girman kai cewa ni an isa a bani wani abu ba annabi baya wannan laysat min tabi'ati wannan baya cikin dabi'ar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kenan to amma jama'a shafa akan khufi yana da sharadi kamar yadda malamai suka faɗa a littafin fiqh da hadisai cewa ba a yi shafa'a kan huffi sai in mutun yayi alwala ya sa su sai kai alwala sai ka sa huffin kamar misali da kai sallar asuba'i da alwalaka sai ka zo ka ja kufin ka daura to idan ka zo azhar zaka yi alwalaka gabaɗaya amma kafar ba zaka yi bude ta ba sai ka shafa'a kai haka al'asar haka magriba haka isha'i yini daya in kai tafiya kuma kwana uku to malamai sun yi ilhaqin safama safama tana da wannan hukuncin al-jawrab shi yasa aka samu hadisi da suke magana akan al-masu al-jawrabaini shafa'a kan safa guda biyu ita ma safa yanzu da zakai sallar subahi sai ka saka safa kai alwala ka sa safa to idan ka zo azhar ba sai ka zare safar ba kawai da ka zo alwala ka shafa kawai kamar ga kafan nan sai ka shafa saman haka haka idan ka zo la'asar ma sai ka shafa magriba ma ka shafa isha'i ma ka shafa matukar baka cire safan nan ba so amma sharadin sai in an yi alwala wannan yana nuna mana saukin musulunci saukin addinin Allah babu kunci babu tsananta manyan manyan takalma din nan da ake sa kamar irin takalmin sojoji takalmin yan sanda shi ma a shari'ar musulunci idan mutun kafin ya sa su yayi alwala ya zira su to idan yazo zai yi sallah in har zai takalmi na farko ya halatta yi sallah da takalmin in dai babu najasa a ƙasa abinda shari'a tace in zaka yi sallah da takalmi ka duba ƙasan takalmin ba najasa yi sallah da shi slippers ne ko ba shoe ne boots ne ya halatta to irin wannan manyan manyan takalma masu wahala kwance igiya masu halin sha'ani to idan kai alwala ka zira su ko to idan ka zo zaka yi sallah nan gaba kuma zaka yi sallah da takalmin zaka yi sallah da takalmin to ya halatta kai shafa akan takalmin kai me kai sallah ka haka wannan duk yana nuna mana sauki na shari'ar musulunci to annabi yana yin shafa akan khufi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan najashi din sarki ne ba musulmi ba amma kuma yana son musulunci amma daga baya kamar yadda na faɗa cewa ya musulunta kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada labari ranar da ya mutu ma annabi ne ya ba wa sahabbai labari yace yau fa an yi wata babbar mutuwa shi yana habasha annabi yana madina yace wa sahabbai yau an yi babbar mutuwa me ya faru aka yace ai wani babban sarki ya rasu shine najashi yace ku tashi mu yi mai sallah shine salatul ghaib shine malaman fiqhu da na hadisi suka fitar da hukuncin cewa ashe ya halatta ayi wa wani mutum sallah yana wata ƙasa ko yana wani gari ku din anan ku kabbara sallah babu gawar ku yi kas ku yi sallar gawa shine ake ce da shi salatul ghaib sallar wanda baya nan yanzu misali dan uwanka yana Lagos ko dan uwanka yana America ko yana Canada ko yana London ko yana Maiduguri ko yana China ko yana ko ina ma sai ya mutu ya halatta ka sa limamin unguwar ku ya sa ayi mai sallah koda ba a kawo gawar ba ya danganta malamai sun sabani shin koda an masa sallah a can za a yi anan wasu suka ce a to ai in dai an mai sallah anan kan a can to ai ba buƙatar a zo ai mai shi ma wannan najashin ai dan saboda ba ai masa sallah a can ba to shine sarki kuma shine musulmi waye zai masa sallah ba ai mai sallah ba a can shi yasa annabi ya ce ai masa wasu kuma malamai suka ce a ai ya kamata a fahimci abin cikin sauki ita sallar gawa ga baki ɗayanta ai addu'a ne ko ba haka bane ba addu'a ce to za a ce wai dan an yi wa mutum addu'a a America a Nigeria ba za a yi masa ba addu'a ce so dan dan uwanka ya mutu yana America koda an masa sallar a can nan garin ma ya halatta ka sa a masallacin unguwar ku ai mai sallah shine ake ce da shi salatul ghaib kamar yadda mu dai nan masallacin daidai gurgudu lokaci bayan lokaci muna yi koda ku babu gawar in aka bada labarin mutuwar wani dan uwa ana iya yi masa sallah din kuma ko a Makka da Madina idan kuna can kuna zaune za ku ji wata ran as-salatu alal ghaib ladane suna faɗa cewa jama'a mu tashi zamu yi wa wani dan uwa sallah duk da cewa baya nan inda zaka je gaban liman za ka ba kowa to wannan shine salatul ghaib me yasa muka ce za a yi ta dan annabi gashi yayi wa imamu an-najashi tayyib kuma wannan hadisin jama'a yana nuna mana cewa ashe ya halatta a karbi kyauta a wajen mutumin da ba musulmi ba kana da arni abokin harkar ka abokin mu'amalar ka ko wataƙila yana ƙaunar ka sai ya maka kyauta ya sayo takalma ya baka karbi ya sayo yadi ya baka karbi ya sayo mota ya baka karbi ya dauki kuɗi ya baka karbi ya baka gida karbi arni wanda ba musulmi ba ya halatta ya maka kyauta ka karba ba laifi bane ga dai karewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kansa gaba daya wanda ba musulmi ba ya bashi kyautar huffi ya saka to ba ma kyauta ba sadakin auren sa ma ya biya masa kaga mallan a lokacin nan mentality din mu da tunanin mu zai iya ba mu cewa to ai ba musulmi bane, wata kila kudin sa kudin haram ne, wata kila ma kudin giya ne, wata kila kudin wata kila na za ta iya ratsa ko, to shari'a bata baka dama ka je ka shiga kai wani biddiddigi da wannan binciken ba, ba dai ya dauka ya baka ba, tunda baka da garanti baka da tabbas sai kai amfani da shi. Wani dan uwa satin da ya wuce a wurin tafsiri yake tambaya mu karatu cewa wai wani dan fuwan nine wai ya bashi wai kudi, dan fuwan nine ne an san dan damfara ne, wai in ya baka kudi ya baka wani abu zaka yi amfani da shi? Na'am, idan har ka sani wannan kudi tabbas na damfara ce na fuwan nine ne, to kaga ai ka san daga ina suke, to bai halatta karba ba ko, amma baka sani ba yadda koye baka zai iya yiwa fuwan nine ne yayin samu kudin, zai iya yiwa kuma noma ya samu kudin, zai iya yiwa aikin albashi ya samu kudin, zai iya yiwa shago ne da shi ya samu kudin, zai iya yiwa shi ma wani ne ya bashi kudin ya dauka ya baka, wannan zai iya yiwa din, to ita ta hana ka ki karban wannan kudin, so ya halatta ka dauka, ya halatta ka karba idan ya baka. So wannan fikihin yana da muhimmanci kwarai da gaske, kuma zai kara wata alaka ta musamman tsakanin wanda yake musulmi da ba musulmi ba, wanda ba musulmi ba ya dauki wani abu ya baka ka yi amfani da shi, wata kila sai ya ji dan dadi, sai dan samu cewa a shi addinin mu na ku yana da dan sauki, to anan dai wannan babin yan uwana, shari'a bata hana mu mu yi amfani da kudin su ba, shi yasa in arne ya bada kudi ana gina masallaci ya bada taimako ya halatta a karba, tunda ba a san wannan kudin a ina ya samu su ba, rashin sanin a ina ya samu su din, to kenan ba zai mai da suna haram ba mu a wajen mu, amma da mun san wannan kudi na giya ne, da mun san wannan kudi na sata ne, da mun san wannan kudi na zalunci ne, mun san ainihin source din kudin, to bai halatta mu karbi wannan kudi mu yi amfani da shi ba, amma haka kawai ya zo ba da taimako shikenan sai mu amfani da shi wajen gina addinin Allah da sauransu. Bayan wannan kuma yana nuna mana kyawawan mu'amala na annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama da dabi'unsa na kwarai, wanda da shi ne ya mulki duniya, da shi ne ya mulki duniya, musulmi suka so shi, wanda ba musulmin ba ma suka so shi, musulmi suka yarda da shi, wanda ba musulmin ba ma kuma duk suka yarda da shi, sai dai kiyayya ta aqida kawai. Kun manta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama nan fa har ziyara yake kai wanda ba musulmi ba, ziyara gaisuwa ta rashin lafiya, akwai ba yahudi da ya rashin lafiya, ba yahudi ba ya da lafiya, annabi ya dauka ya hada da sahabbai yace muje mu gaishe shi, muje mu gaishe shi, kuma suka je suka gaishe shi, a wajen gaisuwar kuma annabi ya tallata mai musulunci, yaron ya duba babansa ba yahudi ya kalla, annabi yace ka musulunta, sai kalli babansa, sai uban yace da shi a tsaya Abulkasim, yace kai wa Muhammadu biyayya mana, ba yace kai ba kai in kana da sha'awa kai, yaro yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, to anan zaka gane cewa ashe kyawawan dabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam suna jawo musulunci alheri, wannan yaron ya musulunta, annabi ya fito yana murna yana cewa alhamdulillahi alladhi anqadhahu minan nar, godiya tabbata ga Allah ubangiji da ya kubutar da wannan yaron daga wuta, ashe da ya mutu yana ba yahudi da dan wuta ne, to anan zaka gane cewa dabi'a da muke da ita mun je asibiti ga da marasa lafiya, idan mun zo dubawa sai mu ga dan musulmi muna ta ba su muna taimaka musu muna gaishe su ya jiki ya jiki, sai kaga wannan kuma arne ne, sai a tsallake shi haka ake, sai ka ji ana dan jiya wannan fa ba musulmi arne ne kauce, la ba haka bane, har arne ta ce uga ya jiki, to Allah ba da sauki, ba laifi bane dan ka ce Allah ba da sauki, inda wani abu na taimako ma taimake shi, da yawa yawan arnan na rashin kyakkyawa mu'amala da ake da shi ne da rashin kwarewa da karanta irin wannan nasusi yasa ma ba ma iya musu mu'amala su musulunta din, da yawa yawa da yawa yawa, so mu kula da wannan jama'a yana da kyau zai taimaka mana a rayuwa, abinda muka faɗa na daidai Allah ubangiji muke roƙo ya ba mu lada, wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe kuma muna neman afuwar ubangiji, wa bihadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan yana tambaya kamar haka, sa'ilun yas'al, da Allah malam wai da gaske ne duk ibadar da mara aure mace za ta yi ba za ta kamo mai aure alada ba, kuma wai idan mace ta yi aure ana yafe mata kurakuranta na baya da ta yi? Allah kara mana lafiya daga dalibarka. Gaskiya wannan magana ba haka bane. Ina jin wata yarinya ce tana ganin tana da himma, kuma la Allah tana ganin ma in ta yi himmar ba ta kai mara masu aure ba. Ba haka bane cewa wai ibadan mara aure wai ladan mala mai aure yafi na mara aure, ba haka bane. Magana dai kamala ce cewa mai aure yafi mara aure, wannan abu ne sananne ta dalilai da dama. Amma idan mai aure yayi sallar qiyamul layli, ladan sa iri ɗaya da mara aure. Yawwa, idan mara aure yayi sadaka, mai aure yayi sadaka, ladan sa iri ɗaya, babu wani bambanci. Idan mace ta yi aure, wai duk an yafe mata zanubinta in ta yi istighfari ba, tana ɓarna la Allah kafin ta yi aure. Sai ta yi aure, in ta ɗaga hannu ta tuba ta ce ya Ubangiji, rayuwar da muka yi ta yarinta da abubuwa da aka yi, ina neman afuwarka da yafiyarka, Allah zai iya yafe mata in ya ga dama. Amma wai auren daga yin aure ba shi ke kwalifayin cewa wai za a yafe mata ba. Kenan yanzu a nan gurin a wannan fatawar in mun bi ta kenan wannan yana nuna cewa duk yarinya budurwa an yafe mata zanubinta in ta yi aure, duk amarya. Kai, ba haka ba ne. Wannan karatu ne na karatun turmi na gargajiya. Ake cewa wai ai yarinya budurwa idan ta shiga gida, tana shiga gida, shikenan in dai an yi aurenta ranar farkon nan duk ba ta da wani zunubi, gaba ɗaya an ɗauke mata zunubi, wannan ba haka ba ne. Sai in ta tuba, akwai mai zuwa gidan mijinta da kayan zunubi. So kar ki yadda ki saki jiki, don akwai waɗanda suke sakin jiki, ai an yafe musu sai su fara taɓargaza, kuma a lokacin za a fara gara mai gida, saboda a believe ɗinta ta zo ne gidan ma ba ta da zunubi ko ɗaya, wannan ba haka ba ne. Kuskure ki kiyaye, wato ki gyara. Wannan da yana tambaya na cewa malam Allah ya ƙara lafiya, dan Allah malam menene ingancin salat tasbih? Salat tasbih da yawan malamai sun ce bai ta inganta ba, amma yadda malamai ma sun ce hadisi ne munkar. والمنكر الذي روى غير الثقة مخالفا في نخبة قد حققها سو بي انغانتا با وانا صلاة تسبيح دم لذلك شهداء قاني اتشي وصل لتفان الباني كما يدر اتشي لتفان مشكات المصابيح يا انغانتا شعما دي وما لما يسنشي با با دي دي باني كما انفقو ينبايا رأي وانا شما لما يأكر رأي الباني ألا مصر عما وانا يتشي دا ألا مالا اكوين ما صلاة تيدا نكي صلاة أزهر دل أسر sai suka tsaye da lokacin yin sallah, ma'ana sallah azhar kullum sai karfe 1 daidai kullum za a ta da sallah, ita kuma la'asar kullum sai karfe 4 daidai za a ta da sallah. Malam menene hukuncin yin haka a shari'a? Gaskiya ba daidai bane a ce wai kullun lokacin sallah ya tsawon shekaru gaba daya, kaga masallaci an wajen shekara 3 4 kullun la'asar 4 ake yi, ko kuma azhar kullun 1 ake, ko kullun 2 ake yi, a ba daidai bane ba. Wanda ma ɗaya din duk inda aka je aka dawo karfe 1 dai azhar ta yi insha Allah. Ina jin babu wani lokaci da yake canjawa a ce azhar, a ce har 1 ta kai azhar ba ta shiga ba, to gwanda wannan. Amma 4 akwai lokacin da la'asar ma ba ta shiga sai 4 da minti 1 farkon muhtarinta, ba za ma ta shiga ba sai 4 da minti 1. Kaga a lokacin duk mutumin da ya je sallah karfe 3 da rabi sallar sa kaga ba ta yi ba, kaga kenan lokacin yana fluctuating, yana iya canjawa. So kalanda ake lura da ita, sai a yi amfani da kalanda, dan kalandar jama'a an yi ta ne a bisa ilimi da bincike. So ya halatta a yake da ita, in ko mutum da yake da ita ba, to yayi amfani da nasa ilimin da binciken, sai ya amfani da biro ya rinka gwada lokacin sallah. So yana da kyau limamai da ladanai su rinka kula da canjawar lokaci. Asabar asubai wani lokacin zaga ana yin ta karfe 5, wani lokacin a dade ta 5 da kwata, wani lokacin 5 da 20 kai, wani lokacin ma 5 da rabi kai. Akwai lokacin da ma ni na san anan masallacin mun shata da sallah ma shi da saura ma minti ko shi da ma an yi shekarun da abin nan an yi wannan. Lokacin zaka ga ma ayi sallah asubai ka koma gida ka ga akwai lokacin da za a zo kai sallah asubai ma 5 saura ma ka koma gida kai tabbacin ma 8 din ma ta kitai. To duk wannan yana faruwa. Muna fatan Allah ya bamu nasara, ya bamu dacewa. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.